Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a sakamakon yaduwar cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar tashanmu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin muna dauke da hira ta musamman da tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar Najeriya, Professor Abdulsalam Nasidi. Za ji dalilin da yasa wasu ke warkewa bayan sun kamu da cutar coronavirus. Za ji kuma yadda mabiya addinin Kirista a Jamhuriyar Nijar suka gudanar da bikin Easter ko Park, wanda bana ya zo daidai lokacin da duniya ke fama da cutar coronavirus ko COVID-19. Akwai shirin kuwa bar gida da kuma shirin jaridun Nijar, amma sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Gwamnatoci a fadin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta komawa bakin aiki ba tare da sun jefa al'ummarsu cikin hatsarin kamuwa da coronavirus ba. A jiya Litinin, kasar Spain ta sassauta dokokin da ta kafa yayin da jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu ke cewa suna tattauna yiwuwar samar da sabon tsari da zai sassauta dokar zama a gida. Spende ta bayo ma'aikatan kamfanoni da bangaren gine-gine damar komawa bakin aiki a jiya Litinin. Yayin da har yanzu ake fuskantar barazanar yaduwar cutar, an buƙaci kamfanoni su bayo ma'aikatan su kayayyakin kariya su kuma tabbatar da cewa ma'aikatan na baiwa juna tazarar mita 2. Kasar Spende na ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta fi shafa, inda mutane sama da 165,000 suka kamu da cutar, kuma mutane 17,000 suka mutu. Yawancin sassan kasar sun kasance cikin dokar hana fita na wajen wata guda. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce shine nan ba dadewa ba zai yanke hukunci kan sake bude harkokin kasar ba gwamnonin jahohi ba, yayin da masana kiwon lafiya ke nuna kwarin gwiwar cewa mai yiwuwa annobar cutar coronavirus a kasar ta kusa zuwa ƙarshe. A Amurka, gwamnonin jihohi 42 daga cikin 50 sun kafa dokar zama a gida a daidai lokacin da kwayar cutar ke mamaye kasar. Trump ya bayar da shawarar Amurkawa su rinka yin nesa da juna har zuwa ƙarshen watan nan na Afrilu, amma yana duba yiwuwar sake bude harkokin kasar baki daya ko kuma wani bangare ranar 1 ga watan Mayu. Yayin da rahotannin kafafen yaɗa labarai a Amurka ke nuna cewa ya rage gwamnoninsu su yanke hukuncin lokacin da za su ɗage dokokin da suka kafa da kansu a jihohinsu, Trump ya aika da saƙon Twitter cewa bari a fayyace sosai cewa ba haka abin yake ba. Yan majalisun dokokin Amurka da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan batun kare sirrin mutane da 'yancinsu a daidai lokacin da hukumomin lafiya ke bincike a China da Koriya ta Kudu da sauran ƙasashe kan amfani da dimbin bayanai a yakin da ake da annobar COVID-19. Ya zuwa yanzu, Amurka ta taƙaita amfani da irin waɗannan bayanan wajen yaƙi da annobar, maimakon amfani da wayoyin hannu domin bibiyar inda mutanen da suka yi mu'amala da wanda ke ɗauke da cutar suke. Jami'an lafiya sun dogara da wannan bayanai domin sa ido da inda aka fi samun cutar. Amma da zarar yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya daina ƙaruwa, kuma gwamnatin Trump da gwamnoni za su yi harma ɗage dokar hana fita da sauran matakan ba da tazara. Wannan dabara ta bibiyar mutane wadda ta kawo nau'in nasarori a sauran ƙasashe, ga dukkan alamu za a shiga amfani da ita sosai a nan Amurka. Gwamnan jihar New York ya ayyana jiya Litinin cewa mafi muni na abin da aka fuskanta ya zo ƙarshe a jiharsa, duk da cewa yawan mace-mace da aka samu sun wuce 10,000 a jihar. Za mu iya shawo kan yaduwarta, na ji daɗin hakan, abinda gwamnan Andrew Cuomo ya faɗi kenan a wajen wani taron manema labarai a Albany, headquarter jihar. Ya ci gaba da cewa tsananin da aka fuskanta ya zo ƙarshe idan har muka ci gaba da amfani da basira. Amma cikin gaggawa ya yi gargaɗin cewa wannan ba yana nufin lokaci ne da za a sassauta matakan da aka ɗauka ba, ciki har da bayar da tazara tsakanin mutane. Ya kuma yi gargaɗi kan halayyar ganganci. Jiya Litinin Sanatan Vermont Bernie Sanders ya baiwa abokin kara wasa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden goyon baya a hukumanci a zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba, inda za a buga da shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Dole mu mayar da Trump shugaban kasa na wa'adi daya. Muna bukatar ka a fadar White House, abinda Sanders ya fada wa Biden kenan a wani taron haɗin gwiwa da suka bayyana ta yanar gizo. Zan yi duk abin da zan iya, naga hakan ta faru Joe, Sanders ya alƙawarin haka. Shi kuma Biden ya mayar da martani da cewa, ina son na gode maka kan wannan babban al'amari ne, kuma bani goyon baya abu ne mai muhimmanci gare ni. Daga ƙarshe, ɗage dokar hana fita a birnin Wuhan na ƙasar China, inda nan ne annobar coronavirus ta fara bullowa, ya bayo masu lafiya mazauna birnin damar yin tafiye-tafiye zuwa wajen birnin tun ranar 8 ga watan Afrilu. Amma yawancin mazauna Wuhan kan fuskanci cewa idan suka yi tafiya ko suka nemi aiki a wasu wurare ba sa samun karbuwa. Wannan birni dai ya samu tabo saboda alakarsa da COVID-19, cutar da coronavirus ke haddasawa.
Madalla labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai rahotanni. A daidai lokacin da kwararru a fannin kiwon lafiya ke fafutukar kawar da yaduwar cutar coronavirus a Najeriya, ke diddiga ya nuna cewa cutar na ƙara yaduwa, amma kuma da yawan mutane na samun waraka. A wata hira ta musamman, tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka Professor Abdulsalam Nasidi ya bayyana wakilin murya Amurka Medina Dauda dalilin da yasa wasu ke warkewa, ga kuma yadda hirasu ta kasance.
Matakan da muke dauka a Najeriya matakai ne wanda hukumar lafiyar duniya gaba daya wato WHO suka bayyano mana, da kuma wanda masana'antar yaki da rigakafin cututtuka wato NCDC ta Najeriya suka bayyano. Na farko shine maza-maza a gadebi ko majina ko jini wanda suka kamu da cutar a jarraba a gani ko suna da kwayar cutar ko ba su da shi. Sana da shi sai a keɓe su a kuma tabbatar cewa ba sako su ba sai sun rabu da wannan kwayar cutar. Na biyu shi ne faɗakar da mutane din su gane yadda cutar ke yaduwa, yadda take halanta jikin mutum da kuma yadda take kisa. Na uku shi ne magana sai tsafta da kansa, ya zama yana wanke hannunsa da sabulu, ya kuma samu abun sanitizer da ake rarrabarwa yana amfani da su muddin ya ji wanda bai gane ba ko ya taɓa wasu abubuwan da bai yadda da su ba. To na hudu shi ne tsaftace muhalli da kuma fesa waɗannan magungunan da ke kashe ƙwayoyin cututtuka a ko'ina a cikin gari ko kuma yadda mutane suke zama. To yanzu ana ta neman yadda za a samo alluran rigakafin wannan magani ba samo ba tukuna, ko kuma a samo magani ta yi wanda za ta yi maganin wannan cutar har yanzu ba samo ba. Saboda haka dole ne mu miƙe tsaye mu tabbatar cutar ba su bazuwa.
To duk da kokarin da kuke yi da miƙe wannan da kai bayani a yanzu, ana samun hauhawar cutar a cikin nan Najeriya. A ina kake ganin matsalar take ne da cutar ke hauhawa maimakon raguwa?
Inda yana ganin matsalar shi an yi kuskure ne da farko da cutar ta fara shigowa Najeriya daga Italiya. To da an yi maza-maza ne lokacin aka tabbatar cewa an rufe su airports ɗinmu da dukkan inda ake samun shigo Najeriya, da kuma wanda suka shigo a ɗauke su a keɓe su kowa hotel sai sun yi kwana 14 in tabbatar ba su da cutar kafin a sakin su cikin gari. Nan ne ake ɗan kuskure. Na biyu kuma bayan da aka ba da umarnin a rufe duk borders ɗin Najeriya, sai aka ce a bari tukuna sai ranar sati ko Sunday, wato an ba da kwana 3 bayan da su wani suke kasashen yin sauka haka sai suka dinga gudowa cikin gida suna dawowa Najeriya su suka kawo cutar ko da yawa.
Professor, duk da cewa cutar na ƙara yaduwa a Najeriya, waɗanda ke kamuwa da cutar suna hauhawa, amma kuma ana samun waɗanda ke samun lafiya ana kuma sallaman su, domin a yanzu haka an sallami kusan mutum kusan 90 ma da suka kamu da cutar.
Haka.
Tambayar da mutane ke yi ita ce, tunda babu magani, ta yaya ake samun warakan nan?
Sai shi ne abinda za mu ce a yanzu likitocin da masu aikin kimiyya wanda suke bin wannan kwayar cutar har yanzu ba su gano kanta ba. A wasu kasashen suka sami wannan cutar ya sami tsofaffin da suka shige shekara 70 baya wasa da su, amma tun ba Turai ba da kuma Asia da America duk muna ganin da yake ta halaka mutane. Amma a duka faɗin Afirka har yanzu ba mu ga irin tsananin halin da shi wannan kwayoyin ke yi ga jama'a a Afirka. Muna kamuwa da cutar amma mun ga iya kashe mutane da yake a Turai da America abin bai tsayi a nan ba, so shi yasa muke son mu ga me yasa kila ko wani abubuwa ne suke taimakawa. Na uku kuma shi ne kila kuma likitocinmu sun kware wajen iya yaki da irin wannan cututtuka tun lokacin Ebola, so suna kokari su tabbatar cewa wanda suka kamu da cutar sun samu lafiya.
Kana ganin samun lafiya na da alaka da kila garkuwan jikin mutum?
Mai yiwuwa ne, shi ne muke faɗi muka ce kila mu a Afirka mun kamu da wasu kwayoyin cutar da suka kama da ita corona tun kafin corona ta faɗo, to kila muna da wasu abubuwan da suke ƙarfafa garkuwan jikinmu da ke hana wannan kwayoyin ya kisa a Afirka kamar yadda yake kisa a can ƙasashen Turai da Amerika.
To ya batun da jama'a ke ta surutun cewa zafin rana na kashe cutar? Gaskiya ne?
Ba gaskiya ba ne, tun da gashi ƙasashen suka fi mu zafi sun kamu da cutar kuma yana barna a wurin.
Akwai wani abu da waɗannan likitoci da suka shigo daga China za su yi da ya bambanta da wanda jami'an kiwon lafiyar mu ke yi ne a Najeriya?
To, ba mu sani ba tukuna, tunda sun shigo mun dai san cewa suna da experience, wato su suka yaki da cutar da ya fara fitowa a nan ƙasar Sin. To, komin da wasu ko rashin yawon sun dai shigo yanzu za mu zura musu ido mu ga ya za a yi. Kuma in kuma ga sun kware kwararru ne sun iya mu koya a wurinsu, in kuma ba su iya ba su fi mu iyawa ba.
Farfesa Abdulsalam Nasidi kenan tsohon shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar Najeriya a hirarsu da Madina Dauda. A wata hira ta musamman da ta hada wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da Pastor Abubakar Musa, shugaban kungiyar haɗin kan mabiya addinin Kirista a birnin Kwanni, ya bayyana yadda mabiya addinin Kirista suka gudanar da bikin Easter ko Park a birnin na Kwanni, wanda abana ya zo daidai lokacin da kasashen duniya ke yakar cutar coronavirus ko kuma COVID-19.
Bisa ga yanayin da muke fuskanta a yanzu ko a cikin kasashen mu ta Niger na bangaren wannan ciwo na coronavirus wanda ya sa dukkan ibadodi wanda mutane suke haduwa babu taro na taron jama'a wuri daya. To amma duk da haka nan da muke da wannan sallah ta Easter ko zance sallah ta Paka ta tunawa da mutuwar Annabi Isa da tashin sa da magatattu, duk da babu wannan haduwar mutane amma muna ba Ubangiji godiya domin mun sani abinda su shiga mun suka yi abu ne mai kyau domin su kawo ba su buƙatar yaduwar ciwon da zuwa ga dukkan jama'a na kasashe da kuma na garuka da na kuma jahohi. Abin na gani banga kuskure da shugabanni suka yi ba, abu ne mai kyau wanda suka yi, kabu shugabanni sun nuna kishi na kasar su, suna son talakansu domin kada wannan abu ya yadu zuwa ga wannan kasa ta mu ta Niger. Kenan wannan duk da ya faru ko shugabanni sun sa, mu ba mu da wani damuwa a cikin sa a bangaren mu Kirista, ba mu sa damuwa ba domin sani Ubangiji Allah ya ce ko da mutum biyu ko uku suka tare suka yi ibada suka kira yana shi. Kenan ko a gidanka ko a yana ka shiga, shi Allah yana ko ina, yana ganin duk abin da kana yi. Ba sai taron jama'a ne ba, mun haɗu gaba ɗaya ne Ubangiji zai ije mu ko a cikin gidanmu. Yanzu misali ga garin mu Kirsan, muna da wayoyi na salula inda zamu ci to zamu yi azumi, sai mu kira kowa mu ce mishi waga sahiya ta azumi ce kai azumi gidanka, kai addu'a bayan ka ci ta kai addu'o'i a gidanka kuma ka ba Ubangiji godiya bisa ga abin da ka gabatar a gabgare shi.
Mun san gabanin wannan sallar ta ranar Park akwai ranar Juma'a Good Friday, Juma'a mai albarka wadda ta gabata, ya kuka samu kawunan ku a wannan Juma'a din?
Wannan Juma'a mai albarka da muka samu kawunan mu zai ce kamar abin na faɗi ne godiya ga Ubangiji domin dukkan juna dukkan mu Kirista mun san yadda muke ciki kuma dukkan mu a ranar nan mun yi addu'o'i mun kuma danƙa komai a hannun Ubangiji, mun ba Ubangiji godiya kamar yadda muka saba idan muna yin wa'azi da kuma yin majuka da muke film na mutu Annabi Isa tun daga haifarsa har zuwa mutuwarsa. Wanga lokaci ba mu samu damar yi ba da yake ansa wannan doka, amma mun sa komai a hannun Ubangiji a gidajenmu muka yi addu'o'i domin yanayin da muke ciki, yanayin da duniya take ciki, kuma cikin wannan addu'o'i da muka yi mun sa kasashe da dukkan kasashe wanda suke fama da wannan yanayi mun damƙa duniya a hannun Ubangiji domin Ubangiji ya kawo mana saukin wannan abu.
Wannan ba ya cewa ya bata tsari da irin shirye-shiryen da ake na shagulgulla kamar da aka saba,
da yake mun fahimci juna kuma mun gane juna kuma duma lafiyar juna
ce ake bukata. In babu lahiya babu ibada. Kenan in akwai lahiya akwai ibada. Mutum bai ibada babu lahiya. Yanzu in aka ce a bar kowa ya tai ciwon ya yadu, mun sani Allah ne mai kariya, Allah ne mai tsaro. Amma in aka ce kowa ya hita yayi, to abin zai zama da matsala duk ciwon din dokashi ne ake yi. Amma bisa ga wani abu da mun ce bai zo mana da wani matsala ba, mun sani Ubangiji ya sani kuma yana ganin abin da muna yi, mun yi addu'o'i, mun yi godiya bisa ga wannan alheri wanda ya muna. Kenan babu wani kuskure ko wata matsala cikin wannan bangare ba, bai kawo mana damuwa ba.
Dan muna gani a cikin kasar mu akwai waɗansu waɗanda ke bijirewa ko kuma ba su yarda ma da cewa akwai wannan cuta ta coronavirus ba. Shin ana iya cewa cikin kuma biya addinin Kirista Allah an fuskanci irin wannan matsala na waɗansu wanda suka bijire ma abin suna cewa sama abin babu shi illa dai wani mataki ne yake so a dauka.
Bisa ga yanayi na mutane a gare mu Kirista, ni dai a bangaren mu nan da ni sani a kunni ba samu wannan bijirewa ta dukkan mu da muke cikin wuri. Mun gaskanta a fara gaskiya zan ce inda kaga ciwo yana kashe kasashe miliyoyin mutane dan an ce maka ko shi a kasar ka bayyuwa ka ce babu shi a kasar ka. Magana na ta ce mun bayyana ga shugabanni kuma shugabannin nan Allah ne ya dora su. Sannan magana na ta ce duk wanda bai bayyana ga shugaba ba to bai bayyana da Allah ba domin Allah ne ya dora wannan shugaba. Abu guda ne wanda nake cewa wanda zamu yi mu bujewa shugabanni shine idan shugabanni suka ce babu ibada ko a gida kowa ya bar addini, wannan dole mu burjeye domin shugabanni sun hana yin addini. Amma an ce kowa ya tayi abin shi a gida, ibada kai ta a gida, kenan babu wani abun burjewa a ciki. Mu yi abun mu a gida, mu dauka komai a hannun Ubangiji kuma yana ji, Allah kuma yana saurare. Bangaren mu na sa zuciya a wasu kasashe ina ji akwai masu ko Kristoci masu irin wannan bijirewa, ina gani wanda suna su ba su raba. Amma a nan kasar Niger mu ba mu da ban samu wanda suka kawo wannan bijirewa a cikin kasar mu ta Niger ba, don mun sani shugabanni Allah ne ya dora su kuma dole mu yi biyayya da shugabanni. Kuma mun san wannan ciwon din akwai shi, amma muna neman kariya ga Allah kuma kariya gare mu, mu kanmu mu kare kanmu ta wurin yanayin cudanya da juna. Addu'a da muke da Ubangiji ya kawo sauki wannan abu.
Pastor Abubakar Musa, kamar ga mai saurare wanda bai fahimci wannan sallah ta Pak ba, ya ne za ka yi ka kwatanta mai menene asulinta, menene dalilin wannan sallah, saboda wanda ka sauraron mu ya fahimci abin inda ya samu tushe da abin da an ka sa magaba.
Pak mutune ne, idan muka ce Pak muna tunawa ne ko Esther, muna tunawa da mutuwar Annabi Isa da kuma tashinsa daga matattu, shine muna ce mashi Pak. Kenan ranar mutuwar Almasihu cikin kwana uku nan ya mutu rashin ma'a, rashin ma'a aka kashe shi aka gice shi ya tashi ran Lahadi ranar uku kenan.
Pastor Abubakar Musa kenan, shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista a binnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar, a hira su da Haruna Mamman Bako. To madalla karfa a shafa, muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin mu dake binnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Kafin mu ci gaba, sai a shakata da wannan wakar. Dauke da shirinsa na kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ba wanda ba awaka sakke. Daran go daran da mafi ya zama. Hayi wani goma. ko ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Buhari Musa dalibi ne a Jami'ar Columbia kuma dan asalin kasar Niger ne mazaunin jihar New York dake na Amerika to gare ka Malam Buhari
a Jami'ar Columbia shi ma harka software amma wannan dai wannan position ita ne ana ce mata data analyst
haka kuma ku ne ke kididdiga akan inji abubuwan da mutane ke sa cikin yanar gizo kenan
haka
to ita wannan data analyst data analyst ga wanda bai sani ba
to da wanda bai sani ba data analyst ka san akwai shiga iri-iri to yanzu ni dai wanda nake yanzu duk abin da ya kasance wannan company din da mutanen da ke musu aiki to abun ga do information din su
dukan bayanansu haka
bayanansu haka to mu muke kula da su wala muke kula da su kuma har ka biya su don mu muke kula da ita
to ita wannan ince da wannan sabon fanni ne zance na yanar gizo ake magana ne su ganin ka wani irin amfani zai iya yi ma al'umman mu wadda ke a Niger Nigeria kamar Chad kamar ya za'u yi amfani da wannan ilimi da kai ka koya ana
to wannan ilimi zai yi amfani tun da ganin nake yanzu ko da kasar mu ta Niger ba mu kai can ba amma ina zuwa gaba yanda harkokin nake ganin su mu ma za mu kai can in mun kai can inda ko wace society suna amfani da wannan tare komai ana sa bayanan ma'aikata cikin computer to wannan za mu iya mu amfani da shi
haka yake kana da alamun zaka koma a gida Niger koko kana nan
to a yanzu haka ina nan amma ka san gida ne ba ka yi aka bar gida ko da kace ko yadda kace ko bar gida ka bar shi amma duk mu dai ni dai gari nake karshe na gida ce
haka ne
a yanzu ba ni ci yau ba ni ci gobe amma dai do abin da nake yanzu kokarin da nake dai in samu abin da na haza in lokaci yayi in Allah sai ku koma gida
to yanzu ka fara da sabon degree da kike ce kana son kara degree akon degree ka fara koko kana shirin fara ne
shi ina shirin fara shi Allah yarda
shi kuma za ka ci gaba ne cikin abin nan computer science koko wani fanni daban
insha Allah cikin computer science dai zan gaba da cikin gaba dai wannan
to yanzu mata musamman in ce a Niger akwai da dama suna da kuzarin koyon wannan sabon ilimi zance na computer science ko matasa a can wajen idan suna so su koyi wannan kira gare ka me kamar to mai da hankali a kai
to wallahi abu da nake kira dai ba mata kadai ba duk wanda ke iyawa amma ya ke ta mushi gaba ta mu suna ji abu da ya kamata a zance koyawa cikin da koya mu yara to suna kankarwa tunda anan kaga yara to suna kanana ake koya musu da cikin makaranta tunda abu ne nan zuwa gaba duk dan duniya haka ne za ta hanyar da za a biya to inda kai do inda kai yanzu komi a da computer da shi
haka ne
dan ko kaga in baka iya harkar computer ba ko sai a barka baya
na san kana a New York kuma wannan bullar wannan sabon cutar coronavirus tana ta azabi jama'a ya kaga yanayin na wannan sabon cutar
wallahi to wanga dai sai dai mu ce Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da inda muke cikin duniya amma a nan New York mu dai ta abun ta matsa mana kurai wannan ciwon ya matsa mana kurai tunda yanzu a inda muke ni kankai na yanzu kwana uku ban ga waje ba ka gani kana kwana uku ban huta ba in ma ka huta yanzu sai dai zuwa neman abinci koko wanda ba da lafiya zuwa neman magani amma anan kullum ha wayanda ba su da lafiya da wannan cutar karuwa dai ne suke wayanda annan ga ransu saboda wannan cutar kuma karuwa suke to bayanin da nake da yan uwan mu a can Niger kai na Africa ma duka to inda ake ji kowa ya dauki matakin da yake iyawa ya rabu da wannan cutar mataki shine ku yi nesa da juna ku bar yawan hita kuzanci wanke hannuwanku kuma ka ataba huska in an tuna ka ataba huska.
To ganin ka wani kira gare ka ga gwamnatin Niger musamman ta shugaba Muhammadu Isu akan wannan cutar ta bullo rayuwar matasa a Niger.
To wannan wani ne kira da ke gare ni tunda na gani dai har sun fara daukan matakai cikin hanya ta kirki. Abinda zan da karawa dai sai in ce musu sai a taimaki talakawa tunda dai a Niger duk mun sani ba iya cewa mutane kaso ta. Tunda wani sai ya hoto ne za a samu abincin yau ko na gobe. Ai ta bada bayani ai ta taimaka talakawa inda ake yawa don a rage hutarsu. Balle kuma waɗanda tsohi don su ne wannan abin za ta shawo kurai.
Gaganinka kasashen mu kamar Niger ya kama da su Nigeria ya kamata a ce gwamnati ta zo ta hora taimaka ma talakawa kamar nan kan kadi ba Amerika an ce mutane ga su biya haya za a ba taimako za a ba mutane kudi za a taimaka mutane wajen abinci. Gaganinka shugabannin Afirka su ma ya kamata a ce sun bada nasu taimako akan wannan.
Lalle dai kan ya kamata su bada nasu taimako, ya kamata su bada taimako su taimaki talakawa tunda in ba haka akai ba tun yanda aka yi wani sai ya hota ya kai kasuwa neman abinci. To kuma kasuwa duk mun sani can ne mutane za su yawa. To in shugabanninmu suna iyawa abin da ya kamata su yi su taimaka musu. In ma ba a iya yi a taimaka don wata guda, in taimakon bako bu yake iya bada sai a bada kowa ya zamna gida. Ka wannan kadai ne za mu iya wucewa kan wannan cutar.
To Malam Buhari Musa kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar New York, mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai
a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda.
To a gaida Abdulaziz Adili Toro. To yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Munu Barma zai kamuna shirin jaridun jamhuriyar Niger.
Zan fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa yan cilani sama da 40 daga cikin 250 din da aka killace fiye da mako guda a filin kwallon kafar garin Agadez sun gudu daga wannan sansani. Jaridar ta ce a makon da ya gabata ne aka kwaso waɗannan kwararrun 'yan cilani daga iyakar Libya aka kuma jibge su a Dirko kafin a fice da su a Agadez. Mafari kenan hukumomi suka killace su a matsayin rigakafin cutar corona. Jaridar Lanketer ta ce hukumomin da'irar da mai sun kafa dokar tilastawa jama'a amfani da kyallen rufe hanci a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaduwar cutar COVID-19. Dokar wacce ta shafi motocin taxi da na jigilar cikin gari da kasuwanni da manyan shaguna na cin karo da tsarin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta shimfiɗa a kwanaki. Abinda ke nunin shugaban da'irar ta Yemi Muktar Mahmudu ya ɗauki matakin da ba hurumin sa ba. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa wasu 'yan majalisar dokokin Faransa sun fara daukar matakan tursasawa gwamnatin kasar ta tsoma bakinta don ceto wasu 'yan gwagwarmayar da gwamnatin Niger ta kulle a gidan yari ba akan ka'ida ba. Jaridar ta ce dan majalisa Eric Coquerel da ke kan gaban wannan yunkuri a wata wasikar da ya rubuta wa ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya ja hankalinsa akan bukatar Faransa ta tayar da kasashen duniya daga barci don ganin an tilasta wa hukumomin Niger soma mutunta 'yancin bil'adama. Mun rufe da jaridar L'Evenement wacce yake cewa wata takaddama ta kunno kai a bankin raya kasashen Afirka wato BADCO ADB bayan da wasu jami'an bankin suka zargi shugabansu Dr. Adesina Akinwumi da nuna son rai a aikin shugabancin da aka bashi, lamarin da ya sa aka kaddamar da binciken sirri don tantance gaskiyar lamari. To amma jaridar ta ce Dr. Akinwumi ya yi watsi da wannan zargi da ya ce kazafi ne kuma gaskiya za ta bayyana a cewarsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Suleiman Munu Barma. Da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashanmu da ke birnin Washington DC a sakamakon yaduwar cutar coronavirus. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai.